إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيامنا عشرين دبير دوات السفر عشرين دقيقة وقت السفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة جوا مدينة دبو أير تاريخه دا أربعين دا شدة وده تيدي دا عشرين دبير جوات التقوس ميلادية تدبو جوا دا عشرين دا هدو كمان عندما كسب أدواء وعند مجلسين البركة نمس عبد المير لكشكرنا وجوا تاو سوا زورة أشكن برنن كانوا ومن شيء بعد كراتو أشكن لتافي فن التعامل بين الزوجين لتافي نادك كرنت الدمو واتو فنوني دبن دبن بسمفري إري إري وجم آمنان ترجونا سكان ما أورتا يند أوريز زمن تو أيني واتو يا دوري وأنا لتافي لنا مالك محمد صديق مشاوي رحمه الله تعالى wannan kuma shine darasin mu na 32 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wasu gabobi kamar guda 2 zuwa 3 gaba ta farko la ta tafakhari bi jamalika alai ma'ana karki zamanto mace mai yi wa mijinki alfahari da cika baki saboda kyau da Allah ta'ala ya miki shi kuma kila yana da ainihin wato rangwamen kyau a ki sani cewa shi kyau wata kyauta ce daga cikin kyaututtukan da Allah madaukakin sarki ke ba wa bayinsa a kila shi kuma akwai kyaututtukan da Allah ta'ala ya masa wanda ba ki da shi kema to kaga ba daidai bane wannan Allah ya maka kyauta kuma ka dinga tunkaho kana alfahari da wanda ba shi da ita da wannan ainihin wato kyauta karki sanya wannan ta zama hanya ta musgulawa da takurawa da masa saboda ya fice ne dake baya san rabuwa dake ke kuma kina ganin kina da kyan da koda rabuwa kuka yi kila babaki ainihin wato dade a kasa ba wani zai aure ki mun karanta wasu hikayoyi mun ji wata hikaya ta da Asma'i wanda ainihin wato mun ji ta har zuwa karshe sannan mun ji wata mata ta Imran ibn Habban wanda ita kyakkyawa ce Allah ya mata kyau shi kuma mujin Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin kyau amma wata rana aka ce da ita wata rana kan shi kansa mujin nata yake cewa insha Allah da ni da ke wato muna cikin gidan aljanna tace kamar yaya yace to kin gane wato ni an bani mace kyakkyawa irin ki sai na gode wa Allah da aka zanta shi a tutar masu godiya ga Allah ke kuma sai Allah ta'ala ya jarabce ki ya bani wanda yake ba shi da kyau ta fuskar halitta iri da ke kuma kika yi hakuri kin ga zaki tashi a cikin dandazan masu hakuri ranar tashin alkiyama gaba ta biyo ko ni ta Asma malai yace a matsayin ki na ainihin wato matar aure ana son ki zanto kina da abun koyi a rayuwar aurenki akwai nana Asma yar gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anha ta fito daga gidan girma gidan mutunci gidan ya kamata gidan wadata kuma ta auri mijin da a lokacin da ta aure shi ba wani abin duniya yake da shi ba ba wani abu ya tara na azo a gani ba amma aka ta dinga hidimtawa aka ta dinga dawainiya aka ta dinga ainihin wato ibada irin ta aure wato a cikin gidan Az-Zubair bin Al-Awwam manjiyar da ta dinga zuwa tana hidimtawa baba shi ba har da dabbobinsa wato tafiya take yi a kas wajen ta mita 3218 kamar yadda muka karanta haka Nana Fatima radiyallahu anha ɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban matan gidan aljanna wadda ayin wato ita ma da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aura wa Nana Sayyidina Ali ita sai ya raba musu aiki cewa duk abin da ya shafi aikin gida girki shara wanke wanke kula da tsaftar muhalli da sauran duk abin da ya danganci cikin gida to wannan aiki ne da Allah ta'ala ya dora wa Nana Fatima ta kula da shi shi kuma abin da ya shafi rayuwar waje wajen kare mata mutunci ciyar da ita tufatar da ita kula da lafiyarta da sauran al'amura na bukatunta na yau da kullum shi kuma ya fafutuka ya dinga nemo kuɗi da ainihin wato abin da zai hidimtawa wato iyalinsa to sannan mun karanta kuni misaliya ka zauda ta surai ki zama a bar buga misali kamar matar surai ki zama a bar buga misali kamar matar shuraihu mun karanta cewa shuraihu lokacin da ya auri matarsa ta tare a gidansa yace shi dai ya ga kyau wanda bai taba ganin kyau irin wannan ba wato kyau ne wanda da wuya ka samu mace mai irin wannan kyau amma Allah ta'ala ya azurta shi da wannan mata kyanta bai sa ta dangaya ba kyanta bai sa ta bijire wa miji ba bai sa ta bijire wa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba haka lokacin da ya zo bayan sun yi sallah raka'a biyu ta godiya ga Allah aini wato a da ya mata sallama sai ya samu cewa ashe ita ba ko kuma lokacin da ya sallama sai ya samu ashe ta bi shi tare suka yi sallah to bayan dukan abin da ya kamata wanda sunna ta tanadar ya gudana na ainihin wato sallah to sai ya taho gurin ta dan ya dafa kanta ya addu'a wanda aka ce a karanta to dan ta ce dan saurara ta ko tana da tambaya ko tana so ya mata bayani ita ba kuwa ce ba komai ta sani na dabi'unsa da halayensa ba ba ta son su dinga samun sabani ita zuwa ta yi aure dindindin mutuka raba ba zuwa ta yi irin aure na cirani ba ta dan zo bayan dan lokaci kankani kuma ta koma gidan iyayenta to sai ta ce masa tana so ya yi mata bayani dalla dalla daki daki game da duk abin da yake so dan ta dinga kokarin kamantawa wajen zai kewa da kuma aikata wannan abu da yake so sannan menene baya so dan ta kamace wannan abu ta nisance shi yace kuma haka suka ci gaba da rayuwa ya kwana cikin farin ciki a wannan dare kuma yace shekarar su kusan 20 tare da ita bai taba ganin abun aibu a tattare da ita ba to wannan kaga abu ne wanda ya kamata a ce mata suna kokari suna koyi da waɗannan nagartaccen mata waɗanda ainihin aka yi a tarihin musulunci dan su rabota da irin abin da waɗannan mata suka rabota da shi su bar koyi da abin da ya shafi turawan yamma na ainihin wato kafada da kafada da miji da nuna miji ba shi da cikakkiyar bai isa ba ko miji ba shi da cikakken iko ko ke ma kina da dama ko kina da ainihin yanci ko wani abu mai kama da haka wanda duk wannan abu ne wanda ba zai haifa miki da kame ido ba sannan ki zama mai ganin daraja da martabar mijinki shine kusan gaba ta karshe wanda bamu kai ta karshe ba lokaci ya cin mana cewa ki sani mijinki yana da matsayi ba dan kankani ba matsayi mai girma a cikin gida da haka ki kiyaye wa mijinki martabarsa da darajarsa tsakanin ƴaƴansa ya zama yana da daraja yana da kima tsakanin ƴaƴansa mutum ne mai tsawatawa in ya sa doka kina daga cikin wanda kike gaba gaba wajen bin wannan doka in kuma ce ga za a saba dokarsa kina daga cikin wanda zaki taya shi cewa ba abban ku ya ce kada ai kaza ba ki nuna cewa lalle ke kanki a karkashin sa kike ke ma kina karbar umarni ne daga gare shi dan haka wannan yana daga cikin abin da zai taimaka kada ki yi kokarin nuna ba shi ba wata tsiya bane har ki dinga nuna ai wato ba shi da wani girma ba shi da wani matsayi ba shi da mutunci kina iya zagin sa kina iya cin kwalarsa kina iya yin daga murya a kansa kina iya fadar maganganu bakake a gaban ƴaƴanki suna ji suna gani wannan abu ne wanda yake mai matukar muni kin ci amanar auren ki kuma kin ci amanar ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya azurta ki da su yace ki ba su tarbiya domin wannan abin da yake yi a gaban ƴaƴansa ba tarbiya bace kike koya wa ƴaƴanki kina koya wa ƴaƴanki tsiwa kina koya musu watsewa kina koya musu tawaye a gidan aure kuma in ke mijinki ya iya yin hakuri da haka
to ba lalle bane mijin ƴaƴanki su iya mazajin ƴaƴanki su iya lamuntar irin abinda baban ƴaƴanki ya lamunta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya fito da matsayin mijinki ya nuna darajar mijinki yace da akwai wani mutum wanda saboda girman sa saboda matsayin sa ya kamata a zube a gaban sa a gurfana a gaban sa guyoyi da goshi da hanci duk su durmuza wato su turmuza a cikin kasa dan girmamawa gare shi manzo Allah yace da ko wanda yake wannan ba Allah ba to da na ce miji ya cancanci matarsa ta yi masa haka da Aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ayyun nasi azamu haqqan 'ala al-mar'a wai a cikin mutane wane ne haƙƙin sa yafi kowa da yafi haƙƙin kowa girma akan mata akan mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zanjuha babu mutum mai haƙƙi mafi girma a tattare da mace in dai ce aure fiye da mijin aurenta wannan hadisin mun karanta shi a darasin da ya gabata kuma wannan shine gaban da muka tsaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala qalat umamatu bint al harith umamatu bint al harith wannan mutuniyar kirki wannan dattijuwa wannan uwa ta gari wadda take kokarin ta dora tsarta ta kuma tarbiyyantar da ita akan hanyar da za ta kai ta gidan aljanna ta biyayyar aure sai take wa ƴarta wasiya to si ibnataha ta yi wa ƴarta wasiya inda zawajiha lokacin da aka aurar da ƴarta ta ce ashaddu ma takunini lahu i'zaman ashaddu ma yakunu laki ikraman wato gwargwadon yadda kika kasance kina tsananin girmama shi gwargwadon yadda zai kasance yana tsananin karrama ki da mutunta ki idan mutunci yana da girma a wajen ki gwargwadon irin wanda kika kurama ne wajen girmama shi da mutunta shi gwargwadon matsayin ki da mutuncin ki da girman ki da karamcin ki a wajen sa wannan kaga wani sirri ne ainihin wato al-umamatu bint al-harith take gayawa yarta cewa zaki samu karamci zaki samu mutunci zaki zama mai kima a wajen mijinki matukar kika zamanto kina girmama shi fiye da ainihin wato dukkan tunanin mai tunani tazawwajat imra'atun min habbabin faqirin wata mace ta aure wani mutum mai faskare ne mai faskaren itace matalauci ne ba mai kuɗi bane talaka ne faskare yake fa kana idza ja'a min amali wannan bawan Allah duk san da ya dawo daga wajen faskaransa duk san da ya dawo asra'at ilai wannan mata ta su takan yi gaggawa da hanzarin tafiya wajen sa wastaqabalahu tatarbi shi inda albabi a kofar gida da ya goda kofar ita yake fara ido hudu da ita ta je matsayin sa hatta ta ho dan tarbar mijinta mai faskare wa hamalat anhu mata'ahu takan kokarin karbar kayan da ke hannunsa in yanzu ne ka ce takan karbi gatarinsa da uniform din da yake sawa in zai yi wannan aiki na ainihin wato abin nan faskare ta karbi gatarin da kayansa wa hayya adlahu ta'amahu wa sharabahu wa firashahu sai kuma ta je ta yi kokarin shirya masa abincinsa da abin shansa yana nan yana kokarin cin abinci da abin sha sai kuma ta je ta yi kokarin shirya gurin da zai kwanta shimfiɗa sake da fa idza akala wa shariba idan ta tabbatar mijinta ya ci ya sha wastalqa da an debo gajiya faskare yake yi da haka da ya kwanta fi firashi a shimfidarsa jalasat inda rijlai ita kuma sai ta zo ta zauna inda rijlai a daidai wajen kafafuwansa tusaliruhu tana masa hira wa tuhadithuhu tana masa tadi hatta ya zama har yayi bacci fa qalat laha ibnatu ashi ta suna kallo wannan yana nuna duk abin da kike yi to abinda ƴaƴanki za su tashi da shi kenan shi yasa malamai suke cewa in kana so ka auri mace to ka tabbatar da ya halin babarta yake saboda ba ta da malama da ta wuce uwarta yakan ta tara a cikin ta sai da ta shekara biyu tana runduma da ita ba ta da abinci da ya wuce maman ainihin mahaifiyarta kan a kai ta kowace irin makaranta sai ta fara graduation a makarantar babarta a nan ta tashi har ta kai manzalin da wani ya ganta ya ce yana so kai ka san in dai ba ka'idar Allah ta yi khurujul hayy min al-mayyit ba to zai yi matukar wahala wannan yarinya ta taso ba halin babarta ne da ita ba saboda zama da madaukin kanwa in nagartaccen hali ne to in Allah ya yarda an samu abin da ake so za a samu kyakkyawan iri duk wanda ya aure ta za a saki kwatanta irin abin da uwarta take kwatantawa a gidan babanta idan kuwa ta koyi saka a wurin zare to kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka duk abin da take yi wacce tana kallo wannan duk da cewa babanta ne fastare ne ita kuma uwar mijinta ne fastare ne amma ɗar tana observing tana lura tana kula da irin abin da mahaifiyarta ke yi wa mahaifin na girmamawa da mutuntawa bata kalli matsayinsa ba bata kalli talentinsa ba bata rera sana'arsa ba a haka take masa wannan hidimar sai ita wata ran ta tambaye ta fa qalat laha ibnatuha sai ita ta ce mata limaza taf'alu dhalik sai ga kamar yadda wani yake yi bata yi wa ba me yasa kike ce ta yi wa abba ka in ya dawo kiyi kaza kiyi kaza kiyi kaza kuma bayan bikin wannan ya ci abinci abin nan ki zo kuma kina masa hira kina masa tausa har bacci ya dauke shi fa qalat al-um sai mahaifiyar ta ce ya bunayya yake yata inna abaki kharij al-bayt hattabun ki sani cewa babanki in ya fita waje kam me fastare ne basiqun talaka haka mutane suke gani kuma haka ne ma a waje ne yake me fastare ba a cikin gida ba a waje ne yake talaka amma ba a cikin gida ba a cikin gida ne arziki ne tunda Allah ya azurta shi da ni zan masa biyayya zan masa da'a dan ina so mu kare wannan rayuwar lafiya in shiga aljanna a cikin gida ba ne fastare sunansa ba a waje ne ake kiran sa wani mai fastare basiqu wani talaka amma dakhilal bait amma da zarar ya shigo gida fa huwa malikul bait to shine sarkin gida yalla bai kenan his excellency kenan honorable kenan inda ya shigo gida to yalla bai ne fa ana u'amiluhu mu'amalatul muluki shi sai zai ga nake masa mu'amala irin ta masu mulki in kawo aje saura mai kuma magana mai taushi magana ta ladabi a kawo abu kaza ayi masa magana ayi masa hira mai dadi ta yace du wa'annan kiran sunansa akwai girmamawa da mutuntawa ba na son in yi masa abin da zai bata masa rai wannan mu'amala da kike ga ina masa irin ta sarakuna saboda a gidansa shi sarki ne la taquni mannana la taquni mannanatun ma'ana karki zama mannanatan mai gori duk alwerin da kika yi wa mijinki duk alwerin da kika yi a gidan aurenki ki nemi sakamakon alherin a wajen Allah ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha Allah ta'ala ce ba sufar masu imani bane su yi alheri su gobe bal ma na daga cikin abin da ke rushe alherin da mutum yi gori ba ni ne ne kaza ba ba na taba ce maka kaza ba sau nawa na cika kudin cefane sau nawa ni ne nake yin kaza sau nawa nake biya yara kudin makaranta sau nawa akai kaza sau nawa akai kaza wannan gori to na daga cikin abin da zai rushe tarin alheranki wanda kika yi na zama da abokin zamanki shi yasa anan ma ne yake baki shawara in Allah ya daukaka ki Allah ya sa kina da dan abin hannu da kya iya tallafa wa miji ko kin fishi wadata kina da kasuwancin da shi bai da shi ko ma'aikaciya ce ke kina dan daukan albashi to duk dan abin da kika tallafa dan tafiyar da gida to wannan kare zaman to watan wata rana in an samu sabani ko rai ya baci a warware shedan ya ingizo ki ya zuga kike rushe alherin da kika yi ki bata ladanki kuma za ki zamanto a bazzargi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tubtilu sadaqatukum kada ku bata sadakokinku bil manni wal adha wato bil manni da gori wal adha da cutarwa karka yi mutum kyauta kuma ka cutar da shi saboda yana jin nauyi ka zama sirikin sa saboda alherin da kai masa kuma ka cutar da shi Allah ta'ala ce kada ku bi bayan alherin da kuka yi na sadaka da gori da cutarwa suratul baqara aya ta 264 wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace talafatun la yukallimuhum allah yawm alqiyamah mutum uku Allah ba zai magana da su ba ranar kiyama kasa kun ne kaji a wani rukuni kake in baka ciki ka gode wa Allah in kana ciki yi maza maza ka fita daga ciki akwai wasu mutane uku saboda mugun halin su, saboda wasu dabi'u da suka sakwanci da su, Allah ba zai magana da su ba.
To ba zai magana da su bane kwata-kwata, malamai suka ce kalaman yanfa'uhum, maganar da zata amfane su ne Allah ba zai magana da su ba. Ba zai musu magana wadda take zata faranta musu rai ba. Ba zai magana da su wadda take nuna yardar Allah gare su, ba zai musu wannan magana. Shine ma'ana kalaman yanfa'uhum wa yasurruhum wa yarda bihi anhum. Duk wata magana da zata nuna Allah ya yarda da su, Allah ba zai musu wannan magana. Duk wata magana da Allah wato zai nuna Allah yana farin ciki da su, Allah ba zai musu ba. Wala yanzuru ilayhim, sannan Allah ba zai musu kallon irin na jin kai da tausayi da rahama ba. Wala yuzakkihim, Allah ba zai wanke su bai tsarkake su daga zunubansu. Walahum azabun alim, kuma suna nan azaba mai raɗaɗi suna jiransu. Minhum, akwai mai jan tufafinsa a ƙasa, al-isban al-musbil idara, wanda yake jan tufafinsa a ƙasa yana cikinsu. Sannan akwai al-mannan, shine mai gori wanda zai maka alheri sannan wata rana ya goranta maka ya gaya ma ai shine ya maka kaza, musamman sanda kai masa wani abu wanda bai ji daɗi ba, ko sanda ka saba masa ko ka ɓata masa, to sai kuma shedan ya zugo shi sai ya dinga ambaton irin alherin da ya maka dan mutane su san maka kyauta ba. Wannan shi ake nufi da gori. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da wannan tabiyar Allah ba zai magana da shi ba ranar lahira. Magana irin wanda za ta amfane shi Allah ba zai masa ba. Magana da za ta faranta masa Allah ba zai masa ba. Sannan kuma ranar lahira Allah ba zai masa kallon irin na rahama ba. Dan kar ka dauka yi wa mutane gori wani laifi ne karami. Kaba'ira ce min kaba'irul dhunub. Sannan Allah ta'ala ba zai tsarkake mai gori ba daga zunubansa ranar lahira, kuma azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiransa. Da haka ya ke baiwar Allah da Allah ta'ala ya sa kina da zuciyar taimakon gida, mijin naki ba komai yake iya kawowa ba, wadatar kin dan fishi wadata, ko kuma yanzu an samu jarabawa, jari ya karye ke ce kike dan tafiyar da gidan na dan wani lokaci, to wannan ki sani alheri ne ba dan kankani ba, kuma tarin ladinki a wajen Allah ba karami bane. Kada ki yarda shedan ya miki tsakiyar da ba ruwa. Kudin da yake kashe sun tafi ba dawowa nasi ba, kuma a waye gari na nan lahira ba ki da lada. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 106. Qala rajulun libnihi, wani mutum yace wa dansa ya izuhu, yana wa dansa gargadi da wa'azi, yace ya muna yana wa yarsa kai. Qala rajulun libnatihi, wani mutum yace wa yarsa ya izuha, yana mata gargadi da wa'azi, yace ya bunayyatu, yace yar karamar kyata, idza takhanti inda zawjiki yadan, idan kin taba yi wa mijinki wani alheri, in kin taba yi wa mijinki wata alfarma fansiha mance da ita, ba so ake ki rike a kokoro ki ba na taba yi maka lokaci kaza na a alheri kike masa manta kin taba yi masa, bari shi da kansa yace ai ba dan taba manta alheran ki ba lokaci kaza kin taba yi maka kaza, yace Allah ni nawa manta. Haka ake so, ba a ce ki masa kuma kina sare da wannan Allah ya karo ranar da zaki goranta masa yake jira. Da zara an ce ne karo aure, kuma shikenan sai duk abin da aka taba yi na zaman lafiya da alheri da farin ciki da riba wa juna asiri, kuma sai a ta faban abin nan. A wannan bawan Allah sai ce wa yarsa, duk sanda kika wa mijinki wata alfarma, duk sanda kika yi masa wani alheri, duk sanda kika dauki wani abu kika bashi, duk sanda kika dan tafiyar da gida na wata rana ko wasu ranaku, ko kuma kika cika kudin cefa ne ko wani abu mai kama da haka, fansiha, sanya wannan a cikin abubuwan da zaki manta da su, farki tuna da shi. Qala ba'd al-hukama, wani daga cikin masu hikima yace libnihi, yace wa ɗansa, ya bunayya, ya kai ɗan ɗana, la tatazawwaj, akwai wasu mata guda uku kanka kuskura ka aure su. Akwai mata guda uku karka aure su. Yace la tatazawwaj annanatan, dukkanta karka ce ai tana da kyau tana da kaza, in dai tana da wannan sifar yace karka aure ta. la tatazawwaj annanatan, karka auro mace wanda ake kira annana, zamu zuwa cici annana. Wala hananatan, ko hananatan, karka auro mace da ake kira da hanana. Wala mannanatan, ko mannana. Wayannan matan babu hutu a cikin auren su, bakin ciki da takeici ka aura wa kanka. Shi yasa karka kalli komai in dai suna da wannan sifar yace karka aure ta. Ubani yake dan sa wasiya. Fal annanatu, wata mace ce annana, allati mata zawjuha, ita ce wanda mijinta ya mutu. Wata zawwajar ba'da wuta aure wani mijin bayan shi. Fa hiya idza ra'atit thani, duk sanda ta ga dabiyin ya mata wani abu. Annat li mufaraqatil awwal, an gane ko? Ma'ana duk sanda ta ga wannan mijin na biyu, annat sai ta ajiyar zuci. Duk sanda aka dan samu matsala sai ta ajiyar zuci. Li mufaraqatil awwal, tana tuna rabuwarta da mijinta na farko. Wajaba at, sai ta nuna raki da rashin hakuri. Da abu ya faru ta ce Allah ya ji kanwa ne. To kai kana jin zaka iya jurewa haka? Ba Allah ya saka ma da alheri ba. A'a, wanda ya mutu tsohon mijinta, Allah ya ji kanwa ne. Eh, wallahi sai yanzu nake gane alherinsa. Allah ya ji kansa, Allah ya taitaye masa addu'a. Ba laifi bane dan taya masa addu'a, amma sai a gaban ka. Ko? To wannan kodayaushe aka dan samu wata matsala, kodayaushe aka dan samu wani dalili, to za ta ajiyar zuci, ka dauka wani abu ta tuna, mijin tsohon mijinta da ya rasu take tunawa, kuma sai ta nuna gadan hakuri, ta nuna cewa ai shi yayi mata kaza, yayi mata kaza, inda shine da ba za da yanzu bata samu kanta cikin kaza ba, inda shine da kaza kaza kaza, tai ta zazzaga maka, saboda kaga baka da farin ciki, baka da kwanciyar hankali game da aurenta. Wal hannana allati laha waladun min zawjin sadiqin, ita ce wanda ta yi wani auren ya mutu amma tana da yaya a can. Samun cikakken attention ɗinta, Allah gafa ta balaka, ya hakuri ba ka samu ba. Ta zazzaga yaya a wani gidan, ta baro su, ka ce za ka aure ta. To lallai in ka aure ta kam, to sai dai za ka yi hakuri da irin wannan yanayi na tunanin ƴaƴanta da halin da ƴaƴanta suke ciki a kodayaushe in kana tare da ita. Wannan ita ake kira da hannana, allati laha walad, ita ce wanda tana da ɗa ko ƴaƴa. Min zawjin sabiqin, na wani miji wanda ta aura kafin ta aure na biyu. Fa hiya tahinnu, da haka za ka same ta kullum tana bege, ko kuma fa hiya tahinnu, kullum tana nuna tausayi da alayhi akan wannan ɗan. Ma'ana kullum za ka ga tana tunowa ko yaya matar ubai, ko tana riƙe ta, tana riƙe yaron da kyau, ko yana zuwa makaranta, ko ya ci abinci, ballanta da kila ta ɗan dinga samun rahotanni na wani yanayi mara daɗi da ɗan yake ciki. To ko shakka babu, za a ga attention ɗinta, natsuwarta da hankalinta baya tare da kai. Kuna hira sai ka faɗi mubtada ɗin da khabar, sai ce me kace? Ta ji khabar da amma ta manta mubtada ɗin da ka faɗa. Saboda haka za ka yi ta magana, sai ka tayi tsayi kamar alkiyama take tunawa, kawai tana tuna gidan tsohon mijinta saboda ta baro yaya a can. Wal mannana, mace ta uku, allati laha malun, wadda take da kuɗi, wasi'un, yalwataccen kuɗi kuma. Tana hidinta wa mutum yana jin daɗi ya samu hajiya. Eh, ta ɗauke mai cefane ma, ta ce ba matsala, kawai za ta yi cin cefananta. Ba dai kaza bane, ba dai kaza, duk zan yi, ba matsala. Saboda haka shi kuma yana ganin kawai ya samu wata arha daga raɓasa, shi ba hidima zai ba, shi ake yi wa hidima. To ba laifi bane dan mutum ya samu wanda za ta aure shi tsakani da Allah, kuma ya zamto shi ma ya aure ta tsakani da Allah, ta fi shi wadata, wannan ba matsala bane. Amma matsalar shi ne fahiya tamannu ala zawjiha, ita ce wanda take yin gori ga mijinta. An gane ko? Duk alheran da duke da take da ita, lalle kan tana maka abinci delicious, kana kwasa kana ci, amma fa wata rana sai ka kasa bacci saboda gorin da za ta dinga yi ma gidanta ne.
ita take ciyar da kanta. To kaga kai ai kaga ka zama dama irin wannan shine auren wa ake ta. To. Wa qila bil hikma a cikin maganganun da yake ma aka ce az-zawjatu al-mannana ita wacce mai gori ta tuhilu zawjaha ita ce wanda ta rena mijinta saboda ta san tana masa abubuwa na alheri da yawa shi yana ganin kamar ai tana taimaka masa tana masa kaza tana masa kaza ka tambayi duk waɗanda suka saki ragamar gida ko kuma matan da suka shigo cikin harkar gudanar da gidansu da yawa sosai to ba imanin nata ya kai imani ba in ba tsoron Allah da tarbiyyar da take da ita ta kai matuƙa ba to sai sa in kana da mutunci ko kima idanta sai sa maganar za ta fita ta tambaye ka dama ai dai ka zo ka ga hajiya bata hatta tujibirahu ala talaq in aka samu wanda shi kuma yana da kishi a matsayinsa na namiji to wannan wulakancin da yake fuskanta da gori to wannan zai tilasta masa dole ya rabu da ita to kaga maganin a som me yake cewa maganin a fara karai an gane ko to tazawwaja rajulun min imra'atin wani mutum ya aure wata mace kullu ma fa'ala shay'an bisan da ta danyi masa wani abun alheri ta kuli sai ta ce laqad fa'altu wa fa'altu nayi kaza ma'ana ya samu ya aure mai gori fa baqa biha sai shiga cikin damuwa game da zama da ita ko yaya ba shi yasa ta wani alherin ba ita za ta yi amma sai ta mai gori wa ballaqaha ya dai gaji da zama da ita ya sake ta wa khaba yuraddidu qawla shayir sai ya rike wani baiti na wani mawaki kawai sai yake ta yi ya ce absatta bil manni ma asdaita min hasanin laysa al karima idha asda bi mannani yake cewa absatta bil manni absatta ma asdaita min hasanin ka lalata abinda kai na alheri ka bata aikin da kai kyakkyawa bil manni saboda gori laysa al karima ba karimi bane ba mai mutunci bane bi mannani ne gori idza asda ni alheri kawai sai rike wannan baitin ya sake ta amma dai bai gashi yana wannan baitin cewa karimi baya gori duk mutumin da yake karimi baya gori duk wanda ka ganshi yana gori to ba karimi bane kuma ka kiyaye abun hannunsa ko kana cikin bukatar ne ba ka ce alhamdulillah ka gode Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan mahaifa amma kaka karba sa'idihi fil infaqi ala albayt taimake shi wajen ciyar da gida wajen kula da sabbobin gida ki taimake shi abin da ya shafi kashe kuɗi irin na gida ki zamanto mai taimakawa mijinki akan gudanar da gida idan kuntum mimman wasa Allahu alaihinna in kina daga cikin irin matan da Allah ya yalwata musu aw mimman lahunna ratibin ko kina daga cikin matan da Allah ya sa suna da albashi shine ratib aurayun ko kuma akwai rent wato gidajen haya ko shagunan haya ko wasu abubuwa na haya da ake kawo miki kudin haya min wazifatin ko dai kina da ratib min wazifatin kina ma'ana kina da albashi na aiki da kike yi ko kuma rayun min mirathin kina shine au mirathin ko kuma kina da kudin haya na gado da aka ban miki gila mahaifinku ya ban muku ainihin wasu gidaje ko kadarori da ana kawo miki kudin haya kada ba asa to ai babu laifi idza sharakti bi ba'di ratibiki idan kika yi tarayya da wani bangare na albashinki fi nafaqatil bayti wajen tafiyar da gida babu laifi idan cikin albashinki kika ce to ke yanzu albashin nan zaki dinga siyan kaza kenan zaki dinga yin kaza ya ci gaba da yin abubuwa kaza da kaza da kaza amma kaza kin dauke zaki dinga yi a albashinki babu laifi ki haka tunda Allah ta'ala ya sa kina da wata hanya da wasu abubuwa suke shigowa duk da cewa kai kuma ba ce akai ka zama sahurami ba ka saki baki kuma ya zama abun surutu in ba a baka ba a'a in ita da kanta karka ne mu sai kun yi 50-50 ina yawan maimaita ma 50-50 nan fa akwai matsala yawa kamar kana so ka ce kawama din ku a raba ta gida biyu jagorancin shi ma ya zama gida biyu baka isa ka yanke ba sai ta yi maka muwafaka a'a dan tallafin da dai bai ta hakara kariya ba tace za ta yi wannan kuma kaga cewa ba za a yi maka gori ba wata rana ba zai jawo reni ba babu laifi ka yadda yi
in ko ba in ko ka fuskance ta da kyau kaga irin yanayin ta to kaga mun wuce karatun a can baya sai ka hakura duk abin da za ce ka ce a kawai in kai kai ita ta ƙara akan abin da kai wannan kuma kaga ita abin nan kai mata dinki sai ta ƙara wa kanta kai mata set din ko biyu sai ta ƙaro guda biyu ko uku saboda tana da albashi ko tana da kuɗi wannan kuma kaga ka dai kai naka kai ka ba da kuɗin cefa ne sai ta ga ita za ta ƙara ta kaza kuma ba kai kasa taba wannan kuma wani abu ne daban ba wai dan naka ba zai isa ba sai dan kawai ta ƙara wani abu wanda kila kai ba wajibi ba baka sa shi ba daka haka yake mata gaskiyar magana kar mutun ya dinga sa ido kuma akan albashin matarsa ko ya dinga sa ido akan a dukiyar matarsa in tana da ita ita dai yana da kyau yana daga cikin mutuntawa da zamantakewa ta zamto tana musharaka da mijinta a wajen gudanar da gida in Allah ya wadata ta kuma miji zai ji dadi wata rana kawai ta ce ai nayi kaza in ka zo sai ka ji ka ji dadi ba kai kace ta yi ba amma baka kusa sai ka sai ka dawo ka ce a ai ban ba da kuɗin kaza mata ce eh ina da wasu dan wasu yan kuɗaɗe ai na bayar an yi kaza faqad atati sayyidatu zainab zawjati abdullahi bin mas'ud domin zainab matar abdullahi dan mas'ud radiyallahu anha ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu dan ta tambaye shi ayujzi'u an unfiqa ala zawji wa aitamin li fi hijri shin ko zai isar min in ciyar da mijina shine an unfika in ciyar da mijina ko in ba wa mijina kuɗi wa aitamin li ko a cikin kuɗin zakka in cire in ba mijina zakka wa aitamin li da kuma wasu marayuna fi hijiri da suke karkashin kulawa da dama marayun ni na haife su mahaifinsu ya rasu sai na rike su gaba daya suna karkashin kulawa ta shin ko zan iya ciyar da su daga dukiyata fa akhbarahu bilal radiyallahu anhu bima tasalu da haka ta gaya wa bilal tambayar ta ne shi kuma bilal sai je labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zainab dan hasai da tace ka boye kawai karka ce ni ce to shi kuma da yaje manzon Allah sai cewa ya turo ka tambayar sai ce zainab sai ce ayyu zayani ai zainab da yawa wace sai ce matar abdullahi dan mas'ud ita ta aiko ni in yi mata tambaya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am walaha ajran yace kwarai da gaske za ta iya bada sadaka ko ta dauki kuɗi ta ba mijinta ko ta ciyo abinci ko kaza kaza haka marayun da suke karkashin kulawa ta duk za ta iya yi in tai haka ma tana da lada biyu ajrul qaraba ladan zumunci shi mijinta dankon zumunci da soyayya zai karu haka wannan marayun wa ajaru sadaka da kuma ladan sadaka ma'ana lada biyu ta samu kenan to kaga wannan hadisin da muka karanta ya nuna cewa ashe babu laifi mace ta zama irin Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud ta fi shi wadata sai take tallafawa kuma sai take ganin kada kuma a ce mijinta ne tona mai na kamar ba ta da lada ko ƴaƴanta ne marayu amma ciyar da su ba a wuyanta yake ba tunda yan uwan uba su ne za su dauki nauyi amma ta dauka tunda tana wadata tana yi to sai take ganin kar ya zama ba lada shi yasa sai ta sa aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwarai tana da lada ma guda biyu akwai ladan alqaraba kusanci sannan kuma ga ladan sadaka da tayi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1466 wa ja'at ummu salama radhiyallahu anha ila annabi sallallahu alaihi wasallam tas'alu nana ummu salama Allah ya kara mata yadda ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayar sa ali ajrun tace ko ina da lada in anfaqatu ala bani abi salama idan na ciyar na dauki dawainiya da kulawa da ƴaƴan abu salama inna ma hum baniya kuma dama ƴaƴana ne da baban su ya rasu shi abu salama sai ta tattaro ta rike kayanta shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta cikin abin da ta gaya annabi to tana da ƴaƴa marayu annabi yace din zai kula da su an gane ko irin abin da yanzu yayi karanci kenan auren iyayen marayu ko eh da ramu da su sai shi yasa nace in ka leka aljanna in Allah ya sa ka shiga kai in ka shiga wani gurin ka san ba nan kake ba dan aikin ka ba irin da nan bane hajjani ara anfiki alaihim falaki ajru ma anfaqta alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam ce kware yace ki kula da yaran ki kuma ciyar da su kina da ladan ciyar da su da kike
wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na 1467
tazawwajat bint abi ubaidah ubaidah bin al-mundhir min abi bakr bin abd al-rahman wato yar abi ubaidah bin al-mundhir ta aure Abdur wato Abi Bakar ibn Abdurrahman wa kanat za tamanin me kudi ce ita wala mana lahu shi kun gashi da kudi ya shi ana samun irin wannan combination din inta yadda shi ba me kudi bane amma ita me kudi ce an gane ko fa kharaja yuridu sham to amma ba me matacciyar zuciya bane Abdurrahman
Abi Bakar bin Abdurrahman ba wai kawai dan ya aure me wadata me kudi kawai shikenan ya miƙe kafa kawai ba zuwa ko ina a dan ne dan gaggawa ne yana fita nema din duk da cewa ya san cewa matarsa ta fi shi wadata wata rana sai ya fita zai tafi cirani ko neman kuɗi zuwa kasar Sham ne dalabin riziki dan neman kuɗi fata asara safaruhu ya wahala a wannan tafiyar kuma abin da yake nema bai samu ba shine ta asara safaruhu ma'ana bai manufarsa bata cika ba burinsa bai cika ba ko fata asara safaruhu wannan tafiya tasa ta wahal da shi ya wahala wa ada li zawjati da yaje bayan wahalar da ya sha haka ya dawo gida wajen matarsa sifrul yadayn zero shi ne sifrul yadayn ba komai an gane ko da ya tafi ya je duk abin nan ya sha wahala kuma ya dawo dai Allah bai sa an samu abin da aka je nema ba faqalat lahu sai matar ta ce da shi wallahi na rantse da Allah la ashdarannaka mali ya zama mun dole in raba dukiya ta gida biyu in baka rabi fa sha'aratuhu haka ku akai ta raba dukiyar gida biyu ai a qadhu nisfa ta bashi rabi walan tad'ahu lis-safar ba'du mata ƙara barin ya tafi ko ina wani ce ina zan baka dinga wani tafiya wani gari ko kana zuwa wani Enugu ko abin nan bayan muna da halin da dani ko ka dinga zuwa Lagos ko kaza 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 ina fata an gane ko mun zuwa Enugu ne akwai wasu zuwa wuraren kira
an gane ko at-ta'awun ala ta'a sai kuma at-ta'awun taimakekeniya ala ta'ati akan din Allah qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ta'awanu ala albirri wa taqwa ku yi taimakekeniya da haɗin gwiwa akan din Allah akan tsoron Allah suratul ma'ida aya ta 2 qala annabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضع في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضع في وجهه الماء وجعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي رحم الله رجلا الله يرحمه da jin kai li rajulin rahimallahu rajulan kai Allah ya rahama ga mutumin da qama min al-layl ya tashi cikin dare fa sallaye sallar dare wa aika zamra'atahu ya tashi matarsa ita ma ce ki tashi ko raka'a biyu ki tashi ki sallah fa in abat saboda bacci yayi nauyi in ta tashi na ba fi wajhi halma sai dan shafa mata ruwa a fuskarta dan ta watsake ta tashi manzo Allah ya yi addu'a ga miji irin wannan yace Allah ya rahama da jin kai ga mutumin da yake da irin wannan dabi'a irin wannan hali na taimakekeniya ya taimaka wa matarsa ta ba Allah kamar yanda ita ma ake so ta taimake shi ya ba Allah rahimallahu imra'atan sai Allah ya saki cewa Allah ya rahama da jin kai ga duk matar da tsamad min al-layl Allah ya sa sai ita ce ta riga mijin tashi sai ta farka da daddare fa sallat tayi sallah wa aiqadat zawjaha kuma taje ta rada wa mijinta a kunne ta tayar da shi ta irin yanda zai tashi ba tare da fada ba ta farkar da shi kuma shi yasa ake so ya zama at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ana son combination din ma'aurata ya zama iri ɗaya ne kana son Allah tana son Allah kana son addini tana son addini kana son din Allah ita ma ba a baya take ba to wannan za ka ga tafiyar akwai ban sha'awa sosai amma aka samu ainihin manufar ta babbanta kai san Allah kake ita kuma duniya ta nufa ko kai din duniya ce tsawon tsagwaranta a ranka
ita ce sayyada mai kokarin bin Allah madaukakin sarki ko mai san addini to zaka ga ana samun cin karo wajen tafiya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yayi addu'a ainihin wato ga ma'auratan da suka zamanto masu karfafa juna da taimakon juna wajen bin Allah subhanahu wataala wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1308 Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a Muzannabi na 2 shafi na 250 haka Imam An-Nasa'i a hadisi na 1610 haka Ibn Majah ya rawaito wannan hadisi a hadisi na 1336 da isnadi wanda yake sahihi kuma hadisin na Abi Huraira ne Allah ya kara masa yadda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza aqada ar-rajulu ahla idan mutum ya farkar da iyalansa ya tashe su min al-layli da dare fa sallaya su bin suka yi sallar dare aw salla raka'atayn jami'a ko suka yi salla raka'a biyu ga baki ɗayan su kutiba nan ya rubuta min kutiba sai ka sa alif kutiba fi dhakirina wa dhakirat za a rubuta su cikin wa dhakirina Allah katiran wa dhakirat za a rubuta su cikin masu ambaton Allah da yawa wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 1309 Ibn Majah a mujalladin sa na 1 shafi na ko hadisi na 423 da 424 haka Imam An-Nasa'i a cikin Al-Kubra sunan Al-Kubra ya rawaito wannan hadisi na 1310 da isnadi ingantacce hadisin na sahabi Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda wa qala Usman An-Nahdi wani babban bawan Allah Usman An-Nahdi yace tabayyabtu Abu Hurairah radiyallahu anhu sab'an yace na da kunci sayyidina wato Abu Hurairah tsawon sati guda ma'ana kwanan sa bakwai a gidan Abu Hurairah ya ji a matsayin bako fa kana huwa wa mar'atuhu wa khadimuhu yata'aqabuna al-layla athlathan da naje gidan sai na tarar wani gida mai ban sha'awa da Abu Hurairah da matarsa da bawansu da yake musu hidima suna kasa dare ne gida uku mutum biyu su kwanta in ɗaya ci kashi ɗaya na uku na dare sai ya tashi ɗaya in ɗaya ci kashi uku na dare sai ya tashi ɗaya misali matar sai ta fara tashi ta ci kashi ɗaya bisa uku na dare sai ta tashi Abu Huraira sai ya ci kashi ɗaya bisa uku na dare sai ya tashi bawansa shi kuma ya ci kashi ɗaya bisa uku na dare haka suke yi fakala huwa yake cewa a faratan yusalli hada wannan in yayi sallah sun yuki zu hada sai je tashi ya tayar da wannan wa yusalli hada wannan in yayi sallah sun yuki zu hada sai je tashi wannan da kai ma gidanka zaka iya tsarawa eh an gane ku eh zaka iya ko ita ta fara tashin ka ko kai ka fara tashin ta su ma yara ya zama to ba a hada kowa bacci a ce gaba ɗaya kare bacci ba amma an yi wani irin tsari yanzu kaga in aka tashi ka iya sulusun nan shi kadai ka tashi kai sallah wannan shine yanda gidan Abu Hurairah yake kaga suna taimakon junansu wato wajen bin Allah kamar gidan Annabi Zakariya da wa kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba shi ma zaka ga akwai irin wannan musara'a rige-rige wajen yin aikin alkhairi istaqabat amratu imra'ata habib al-ajami istaqabat amratu imra'ata habib al-ajami wato amra wata baiwar Allah matar habib al-ajami ta farka wa huwa na'imun yana bacci ta aika babu fi sahar sai ta fahimci daidai lokacin sahur tayi asuba ta kusa sai ta tashe shi wa qalat lahu sai ta ce da shi qum ya rajul ya kai wannan bawan Allah ka tashi fa qad dhahaba al-layl dare fa ya riga ya tafi wa ja'a an-nahar dare yana neman wayewa wa baina yadayka tariqul ba'id kuma ka san akwai tafiya mai tsayi a gabanka wa zadun qalil kuma ka san guzurin ka ba shi da yawa guzurin tafiyar nan ga tafiyar mai nisa ce kuma guzurin ka dan kadan ne wa qawatilus salihin kuma ka rauka da ayari na nagartattun bayi kad sarar kibala na sun riga sun sha gaban mu fa sun yi gaba wa nahnu kad baqina mu har yanzu muna nan ka ji irin kalmomin da ka ga ina mutun zai koma bacci tana farkar da shi kamar abinda ta gaya masa kenan dan ya samu karsashi ya ga cewa ah lalle kam ya kamata ya tashi tace ga dare ya riga ya tafi gari ya kusa wayewa kuma ka san tafiyar nan mai tsawo ce kuma guzurin da za mu tafiyar nan ba shi da yawa kuma sauran abokan tafiyar mu sun riga sun yi gaba mu har yanzu muna nan to kaga wai yanzu dan Allah wannan in ba gida ne mai addini na tarbiyya bai na baka samu wannan
wani an tashe shi ya dinga ashar malanka sai ka sha mamaki ba dama a tashe shi kawai ya kyale shi kawai sai ya gyase sai baccin sa gari ya waye rana ta fito ya gada ba wanda yake sai tashe shi
wa qala rajul yamdahu ta'awuna zawjatihi ma'a ala ta'atillah wani mutum yana yabawa game da taimakon da matarsa take yi masa wajen bin Allah yace mastaiqastu yawman li salati fajr ash-shita yace ban taba farkawa ba a wata rana dan in yi sallar asuba lokacin sanyi illa wajadtu imraati sai na samu matata qada addat li al-ma' ad-dafi ta na damu ruwan dimi wannan karamin abin taimakawa ne wajen bin Allah lokacin sanyi da san kowa yana tsoron ruwa yana taba tsoron taba ruwan sanyi yace to ban taba tashi da asuba ka san sanyin asuban nan in tashi da asuba lokacin sanyi sai na tarar ta tashi kafin in tashi ta dima ma ruwan da zan yi alwala da shi lil wudu dan yin alwala da shi kaga duk wannan ana gaya mana yanda ya kamata ma'aurata su zanto suna yi wajen taimakekeniyar juna wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah sai mu tashi shajji'i zawjiki ala sadaqa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk